sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su ke kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalal da kuma niyya za ku kuma iya kama mu a VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 28 ga watan Agusta kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
Mutanen da ke zaune a birnin Houston na jihar Texas suna ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali sanadiyar ambaliyar ruwan sama da ta zagaye yankin sai kuma India da China sun cimma daidaito wajen kawo ƙarshen dadin tashin hankali tsakanin kasashen biyu. Sa'annan gwadayen nan kaya na dakarun sojan ruwan Amurka sun tsamo gawarwaki guda 10 da suka rage a cikin jirgin ruwan kasar da ya karo da na 'yan kasuwa.
To kanin labaran kenan bayan labaran duniya kuma za mu nufi jamhuriyar Niger inda ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 44 ta kuma jefa ɗaruruwa cikin halin niyaso
da Allah da Annabi in ma babu mai ya kamata a taimaka da gaggawa ayi a taimaki kacciyan ganin sunity mu da yake muna cikin wahala bar mu taba ganin wahala irin ta da muna taba ba
sai kuma hira da muka yi da Dr. Rebecca Dali wata da ta sami lambar yabo ta majalisar ɗinkin duniya Yusuf Farande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda a yau masani Farfesa Shehu Abdullahi Maji zai ba da shawarwari ga matasa domin ci gaban kasa sai kuma kadan daga cikin dan bara'ayoyi da kuma su saurare kuke aika mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Mutane da ke zaune birnin Houston na wato jihar Texas a Amurka wato jiha mafi girma na hudu kenan na Amurka suna ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali a sanadin ambaliyar ruwa da ta zagaye ciki da wajen birnin yanzu haka akwai unguwanni da dama a garin har yanzu ba su sami wani tallafi ba ya zuwa yau Litinin biyu bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ba a taba ganin irin sa ba a tarihin yankin da ya sauka ruwan da kuma ake sa ran zai ci gaba har wasu ƴan kwanaki masu zuwa wanda ma'aikatan ceto suke ci gaba da kokarin ceto waɗanda suka makale cikin tsananin ambaliyar ruwan hasashen masana na yanayi ya nuna cewa ruwan saman na tafi a nan Houston a sanadin mahaukaciyar guguwar da ake kira Hurricane Harvey da ta ratsa yankin daren Juma'a da ya mamaye zuwa yanzu an ce yawan ruwan sama wadda ya jira akan wannan yanki na Houston ya kai centimeter 60 kuma ana fargaban cewa nan da Juma'a mai zuwa yawan ruwan zai sauka watakila zai rubanya sau biyu ana ci gaba da amfani da hanyoyi da dama wajen ceto mutane da suke cikin gidajensu kamar amfani da jiragen kwale-kwale da na sama kamar 22 mutane da dama suke aiki tare da sojojin sama da suka kai 300,000 da ke cikin aikin
India da China sun cimma daidaito wurin kawo ƙarshen da daddan tashin hankali mai tsanani akan iyakar kasashen yankin Asia da ke gabashin Himalayas a wani takaitaccen jawabi a yau Litinin ministan harkokin wajen India ya faɗi cewa an cimma wannan daidaito ne biyu bayan tattaunawar diplomasiya Yace bisa ga wannan fahimta an kawo ƙarshen kace na ce tsakanin jami'an tsaron iyaka na kasashen biyu a Doklam inda suke taron huska da juna a nasa bangaren ministan harkokin wajen China yace sojojin China za su ci gaba da sintiri a wurin a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Hu Chunying China za ta ci gaba da mallaka da kuma kare wurin bisa dokokin da ke tattare da wannan iyaka mai tarihi. Sanarwar ta zo kwanaki ne kafin Prime Minister India Narendra Modi ya halarci taron kolin kasashen Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu da za a yi a mako mai zuwa. Bangarorin biyu suna cikin matukar damuwa wurin ganin sun sasanta wannan takaddama kafin ziyarar shugaban na India.
Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwanayen ninkaya na dakarun sojan ruwan Amurka sun tsamo gawar wakin raguwar sojojin ruwa guda 10 dake cikin jirgin ruwan sojin kasar na USS John S. McKean da ya ci karo da wani jirgin ƴan kasuwa a makon da ya gabata. A ranar Litinin makon jiya ne jirgin ruwan na USS McKean ya zama jirgin ruwan yakin Amurka na biyu da ya karo da jirgin ruwa na ƴan kasuwa tsakanin watanni masu yawa. Masu bincike na Amurka suna ci gaba da kokarin gano sanadin karin jirgin na sojan ruwan da kuma kasar na kasar Liberia mai dakon mai akan ruwan da ake kira Strait of Malacca. Hotuna daga dakarun sojan ruwan Amurkan sun nuna wani rami a bangaren hagun jirgin na Amurka kana bangarorin bacci da na ma'aikatar kenan da kuma bangaren sadarwa sun lalace. A matakin da aka dauka bayan hadarin, rundunar ruwan sojan Amurka ta bada umarnin gaggawa na dakatar da aiki ga duk jiragen ruwan Amurka, kuma ta sallami kwamandan da ke kula da rukunin jiragen ruwa na 7 da ake kira Vice Admiral Joseph Aukin.
An fara zargin hukumomin kasar Italy da cewa suna biyan kungiyoyin dillancin ƴan gudun hijira na kasar Libya don su daina kawo dimbin ƴan gudun hijira zuwa kasar ta Italiya. Abin da ya sa aka ga raguwar kashi 86 cikin 100 na yawan ƴan gudun hijira da suka tsallako zuwa cikin Italiya a wannan watan na Agusta, idan aka kwatanta da yawan su da aka gani a daidai wannan lokaci a shekarar da ta gabata. Wannan zargin ana yin sa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen Afirka da na Turai ke soma wani babban taro a Paris akan hanyoyin da za a shawo kan yawan kwararar idan waɗannan ƴan gudun hijiran masu kokarin zuwa nahiyar Turai. Wata kafar labaran duniyar gizo da ake kira Middle East Eye da mazauninta ke London ita ke zargin cewa Italiya tana biyan dillalan kwasar ƴan gudun hijira da ke garin Sabratha mai tazara kilomita 80 yamma da birnin Tripoli Libya don a dakile yawan kawo ƴan gudun hijiran. Cibiyar ta ce ana biyan ƴan banga ta hanyar daban-daban da suka hada da tsabar kuɗi ko kuma kayan aiki ko ma na tallafi. Ko a farkon wannan shekarar hukumar bada agajin ƙasa da ƙasa ta Italiya ta bada sanarwar cewa ta aika da ton 11 na kayan agaji zuwa asibitin Sabratha, amma hukumomin Italiya din suka ki fayyace ko wannan shine irin abin da suke bayarwa ga dillalan sarrafa ƴan gudun hijiran. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonin namu a Jamhuriyar Niger, inda hukumar agajin gaggawa ta shirya wani taron karawa juna sani biyo bayan ambaliyar ruwa da aka fuskanta da ya sanadiyar rasa rayukan mutane da kuma kaddarori. Wakilin Musulmin Muni Barma na da ci gaban rahoton.
Har zuwa ranar 24 ga watan Agustan da muke ciki, mutane 66,177 ne suka rasa mahallinsu a nan Niger a sakamakon ambaliyar ruwan da ta biyo bayan saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya, matsalar da ta janyo mutuwar mutane kimanin 41, inji daraktan ma'aikatar agajin gaggawa Kanal Babo Abubakar, wanne ya ci gaba da cewa:
Je commence par la région de Maradi et malheureusement on a dénombré cette perte en vies humaines.
A jihar Maradi mutane 22,988 ne wannan al'amari ya shafa, yayin da mutane 7 suka rasu. Sai jihar Agadez inda abin yake da dan sauki, mutane 593 lamarin ya shafa, anan mutum guda ya halaka. Sai yankin Difa inda mutane 131 ambaliya ta afkawa, nan ma mutum ɗaya ya rasu. A jihar Dosso mutum 2 suka halaka, sannan an kiyasta mutane 20,364 da suka rasa matsugunan su, yayin da a jihar Dawa aka gano mutane 3 da suka mutu. Mutane 1,508 suka yi asarar gidajensu. A jihar Delaberi bayanai na cewa mutane 3 ne suka kwanta dama, yayin da mutane 9,501 suka yi asarar mahalli. Sai jihar Zandar inda ruwan saman ya kashe mutane 8, mutane mutane 3,934 abin ya rutsa da su sai ya mai yankin da nan ne abin ya fi kamari inda mutane 16 suka kwanta dama yayin da aka gano mutane 8,222 da suka rasa gidajensu bisa la'akari da yadda abin ke kara ta'azzara yasa hukumomi kara daukar matakai misalin yadda rundunar sojan sama ta bayar da gudunmuwar jirginta domin tantance zahirin halin da birnin ne mai yake ciki
Dieu merci on a mis à nos dispositions un avion de l'armée de l'air qui présente vraiment la situation de l'habitat
wani sabon al'amari shine ruwan saman da aka tafka da sanyin safiyar asabar ya ruguza dimbin gidaje a wasu unguwannin yamai lamarin da ya tilastawa waɗanda abin ya shafa ficewa daga gidajensu domin neman mafaka a makarantun boko kuma a cewar su rashin mutunta tsarin gine-gine ne ya kai su ga wannan tashin hankali
kana gani ba a bar mu ruwa passage kin shi mu yanzu nan sonisi ba mu isa ce mata uku da Allah da annaba in ma babu mai ya kamata a taimaka da gaggawa a yi a taimaki kartiyan ganin sonisi
mu dai kai muna cikin wahala bar mu taba ganin wahala irin ta da muna taba ba bare da akai lalle kun ga ramin wance ne cika shi muke yana lalacewa yanzu da kun ku biyo kun ga yanda ruwan yayi duka dakuna sun cika da ruwa kaya sun tayi ruwa ya tayi da kaya ba mu samu dai tartibin ba alhamdulillah
muna son a taimaka mu ramin ga ko gada mu ketara mu komo muna bara nan ma akwai al'umma
ruwan jiya wallahi cikin su ne muka kwana tunda jijibi da na tashi tsaye muke duk matallun mu suna can kasa da abincin mu duka sare yana cikin ruwa ma
gwamnatin yamai ya ziyarci wuraren da aka waye garin asabar cikin matsalar ambaliya saboda haka yace zai yi bitar barnar da matsalar ta haifar a yammacin yau litinin wannan al'amari na faruwa ne a wani lokacin da gwamnatin kasar Niger ta nada wasu jami'ai domin su mai gurbin magadan garin yamai da aka kora saboda zargin su da sakaci akan aiki sule mummi barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
ya ubangiji sarkin baiwa
A sarki, kotun tarayya da ke birnin Iko ta sake mallaka wa gwamnatin tarayyar Najeriya waɗansu makudan kuɗaɗe fiye da naira miliyan 750,000 da aka gano aka kuma rasa wanda ya mallake su. Wakilinmu Babangida Jibrin na ɗauki da ƙarin rahoto.
A ranar tara ga watan Agusta nan ne dai. Wani alkalin kotun na tarayya Justice Tuka Obiozo ya zartar da hukunci na wucin gadi da ke mallakawa gwamnatin tarayya waɗannan makudan kuɗaɗe wanda yake aje a ɗaya daga cikin manyan bankunan Najeriya da ake kira Sterling Bank. Hukuncin da alkalin ya zartar da ya biyo ƙarar da hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin Najeriya ne ta shigar a gaban kotun. A hukuncin farko da alkalin ya zartar da ya umarci bankin ko kuma ita kanta tsohon ministan ko kuma wani wanda ya san cewa waɗannan kuɗaɗe mallakansa ne ya gurfana a gaban kotun tare da shaidu da zai tabbatar da cewa kuɗaɗen nasa ne. To sai dai kuma bayan zartar da wannan hukunci fiye da makonni biyu har yanzu babu wanda ya je kotu domin tabbatar da mallakar waɗannan kuɗaɗe. Hukumar ta EFCC dai ta shaidawa alkalin cewa waɗannan kuɗaɗe da hukumar ta tabbatar cewa mallaka tsohon minista Alisson Maduke ne. Ana zargin an kwaure su ne a hukumar matatan man fetur ta ƙasa wato NNPC a shekara ta 2014. Hukumar ta EFCC ta yi bayanin cewa tana zargin tsohon ministan da aje waɗannan kuɗaɗe ne a bankuna guda uku na ƙasar. Sai dai kuma tun a watan Fabrairun shekarar da ta gabata ne dai alkali Musliu Hassan na kotun tarayya ya amince da karɓe sauran kuɗaɗen da ke sauran bankuna nan guda biyu. Kuɗaɗen da kotun ta mallakawa gwamnatin tarayya dai sun hada da naira biliyan 23.4 da kuma wasu naira biliyan 9. To ko yayin Najeriya suka ji da wannan hukunci da kotun ke zartarwa na karɓe waɗannan kuɗaɗe na tsohon ministan man fetur ta Najeriya karkashin tsohon gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ga dai abinda wasu su ke cewa
a yau a ƙasar nan mata mulki sun zama gafiya ya da na baki.
To za ku ji abinda waɗansu ke cewa dangane da wannan abin ma da zamu so batun da muke so mu ji ra'ayoyin ku kenan akai da kuma wani ƙarin bayani kamar yadda muke bayyanawa za ku iya samun ƙarin bayani a shafinmu na internet da kuma Facebook akan daidai wannan batu da muke so mu ji ra'ayoyinku. To bari mu rufe taskar hotonnin namu da hirar da nayi da Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta kasance mutum ɗaya tilo da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba lambar yabo da ta shafi ayyukan jin kai. A cikin hirar mu da ita Dr. Dali ta bayyana mamakin ganin ma yadda wannan aiki nata ya samu wato yayi tasiri.
Ni kadai ne ma na samu lambar yabo din bana ni ma ya bani mamaki amma babban abinda suka bani lambar yabo nan saboda shi domin akwai mata da yara da kuma mutane wanda suna fito a hannun Boko Haram wadansu sojoji yana kwanto su wadansu kuma su da kansu suna neman hanya su fito su yi tafiya kwana da kwanaki su yi ta fama so irin wadannan mutane idan mun ji labari suna nan suna cikin mawuyancin lokaci wadansu suna fita abin kyama ba riga sa'annan sai ana gudun su har ma akwai wadansu wanda mazajen su ma su ci su sun ce mu yaushe zamu kara aura wanda ta zo na kuma a hannun Boko Haram wadansu iyaye ma suna kin yara suna tsoro to irin wadannan mutane ne domin kin sani an karfafa matan Chibok yan matan Chibok 270 da wani abu amma a cikin list namu wadanda suna nan a tsare abunan wanda dai sun shiga hannu a cikin ya fi 300 so wadannan wadanda sun fito ba matan yan matan Boko Chibok girls bane wanda suka fito daga hannun Boko Haram mu sai mu zo mu dauke su suna da ciki daga wurin Boko Haram mu ba za mu ci ba sai mu dauke ta mu dauke su mu bi mu kai su asibiti mu ba da kaya wani in ba mu da kaya za mu yi roko wajen wadansu sai su ba mu sa'annan kuma zama a cikin yanayi akwai wahala sai mu yi musu trauma healing za mu koya musu da yadda su yi hankuri da abin da ya faru su yafe ba zama kawai wanda nan yanzu da sun samu halin su a ciki ba zai ci gaba ba tunda sun fita da rai da lafiya Allah zai biya taimake su idan mun lallabe su haka sai mu bi mu ba an ga haihuwa ne mu jira tukuna su haihu idan sun haihu
Dr. Rebecca Dali za ku ji cikakkar hirar nan da kuma wasu ƙarin bayanai a hirar mu da muka yi da ita a shirin mu na domin iyali da zamu fara gabatarwa wannan mako. To kada a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 11:16 na asuba ga shirinmu na gaba.
Ilimi garko dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi Hausa
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya tare da kwanciyar hankali. Allah ya tabbatar da haka. Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon yana tattare ne da wasu shawarwari daga bakin masani Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake garin Minna a jihar Niger. Domin inganta halin rayuwa ga matasa kai har ma da ci gaban tattalin arzikin ƙasa, wanda za a iya samu daga ire-iren baiwa da Allah ya yi akan matasa masu hazaka da Allah ya albarkaci ƙasar Najeriya da su. Farfisa ya ci gaba da bayanai kamar haka.
Shin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa ke adam batu kun haf kunnawa a ciki da gaskiya waya hujewa wadatuwa ta zo cibin bayyanwa
nema ilimi sutura sanyawa.
Mutanen mu da suke tukwanan ƙarfe da dalma shine injin block wanda yake na aluminum, ba suka gani za a yi maka fatan, za a zuba maka shi, za a fitar maka ka dora, daga nan duk kowanne part kake so haka za a yi maka shi, zaka hada babur din. Saboda haka in ka ga kire-kiren da mutanen mu marasa zuwa makarantar ma suke yi, zaka yi mamaki. To dole sai gwamnati ta fito da wata manufa akan wannan, sannan za a saki ci gaba bangare na biyu kenan. Sannan na uku dole ne fa a kauda kai a samu kuɗi a ajiye don bincike abin da ake kira research and development, bincike akan hanyar fasaha da kire-kiren nan a goya mata ba. To ana yin wannan, to insha Allah ta'ala an samu mafita, an samu maburin bullewa. Saboda haka in ka ba da shekaru kadan abinda ake kira rolling development plan, na ci gaba ka sa shekara biyar nan gaba ka ce to a fito da abinda muka cimma nasara a wannan shekara biyar, za ka yi mamaki.
To a ƙarshe wani kira zake ga matasa kuma iyaye shine yara su je jami'a maimakon kwalejin kimiyya ko kuma college of education domin kun sana'o'in hannu?
Lallai ai su ma yanzu sun ga babu sarki sai Allah. Yaro zai tashi makaranta ya gama jami'a ya je bautan ƙasa ya dawo shekaransa uku hudu bai samu abin yi ba. Kar ka yi mamaki yanzu nuna maka yara wanda muka yayi kaman guda 35 wanda sun shiga aikin sana'o'in hannu irin su dinki na tela, irin su welding. Ni akwai yaran da bayan ya gama degree akwai program da muke yi na welder, wadda muke training yara wadda take da certificate wadda ake recognizing certificate din duniya, dan ana ganin kaman welders din mu ba professional welders bane saboda ba su da wannan certificate. To in muka yi training dinka akan abin da ka iya, mukan baka wannan certificate din. Duk inda ka je ana recognizing wannan certificate, ya fito ne daga IIW, International Institute of Welding. To saboda haka yanzu yaran su kansu sun dawo sun gane dan me zan je in bata shekara na 4-5 ina degree, sannan na gama degree kuma yanzu ina neman sana'a shekara 2-3. To su kansu yanzu kansu ya fara wayewa, sun fara neman karatun sana'a. Shi yasa yanzu in ka duba ka dauki alƙalama a polytechnics din mu shekaru 10 da suka wuce baya nawa suke diban dalibai, a wannan kuma shekarun dalibai nawa suke samu, za ka ga sun ninka. To wannan saboda fahimta ne da iyaye da dalibai, ka kashi kudinka kai training yaro ya dawo ya zauna maka a gida ba aiki, kai kanka baka ci a to kanin zafa ba zai koma wannan hanyar ba. Saboda haka shi ya je nemi ilimin sana'a wanda zai zo ya taimaka ma kansa, ya taimaka ma shauran kannansa da suke biyowa baya. To yanzu matasa gaskiya su ma sun fara, shi yasa na baka misalin wancan akwai PE na governor na Niger da aka koya masa wannan interlock, sai ya je ya mika takardar PE yace ya gode. Wannan certificate din ta zama madadin wancan takardar PE. Shi kawai duk lokacin da akwai aiki in ana so a taimaka mishi a kira shi, shi ma ya ɗibi nashi yaran a wannan aikin yana horar da su. To kaga an samu mafita. To saboda haka su kansu yaran sun fara ganiya. Sannan kuma akwai buƙatar lallai gwamnati ta dan sa hanyar fahimtar da iyaye da matasa cewa ba kawai ilimin jami'a ne kawai ilimin rayuwa ba, a'a dukkan wayannan bangarori, ta sa wani abu kaman scholarship wanda motivating factor, wanda idan yaro ya je polytechnic to kudin polytechnic na makaranta bai kai na university ba, yawa. Sannan kuma scholarship din polytechnic yafi na university. To wannan zai kara azamattar da yara, dama marasa karfin ne suka fi yawa, to masu karfin kadan da suke ganin za su jami'a su je, gwamnati ita kuma ta tallafa ma marasa karfin a wannan. To idan aka yi wannan zai karfafa ilimin sana'a, sannan za mu samu mafita insha Allah.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake garin Mina a jihar Niger. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Huta lafiya
a maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin ne
to a gaida Harande sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da kuma so saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace sojojin kasar Najeriya da fatan za ku cika umarnin da jagoran ku ya baku na ku kamo ko ku kashe madugun ƴan Boko Haram wato Abubakar Shekau cikin kwanaki 40. Duba da wa'adin da aka baku na dab da cika. Wasiƙa ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce tace Assalamu alaikum muryar Amerika. Dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga masu rajin kafa Jamhuriyar Biafra akan cewa su yi wa Allah su bari mu zauna lafiya a kasar nan. Shin idan suka duba halin da kasar Sudan ta kudu ta shiga sakamakon ballewa da ta yi da kasar Sudan ba abun wa'azi bane ba gare su. Ya kamata su yi wa kansu tawali'u su bari mu zauna lafiya. Najeriya ta cigaba da zama uwa ɗaya uba ɗaya. Sako daga activist Nura Sani Rajau da baban gida Yusuf Nafada da Mansur Baba Wura Nafada. Shi kuma Okashi Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya ce waye. Salam VOA Hausa. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ku bani dama in jawo hankalin masu hannu da shuni da cewa su duba halin da marasa karfi ke ciki domin su taimaka musu a daidai lokacin da sallah ke karatowa. Domin duk wanda ya taimaka wa wani to shi ma Allah zai taimake shi. Da fatan masu hannu da shuni za su yi wannan aikin mai dimbin lada. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya mun yaba da yadda gwamnoni suka gudanar da taron murna da addu'o'i akan dawowar shugaba Buhari gida Najeriya. Sai dai ya kamata gwamnoni da sauran 'yan siyasa su sani cewar siyasar ladewa a bayan Buhari ta wuce. Kowane dan siyasa halinsa ne zai bi shi. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Salam VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger bisa iftila'in ambaliyar ruwan da ta afka musu wacce ta janyo asarar rayuka da dukiya. Da fatan Allah ya kiyaye gaba amin. Sako daga mutawakkil Gambo Koko dalibi a kwalejin Gumel.
Maryam Dauda da ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga babaya kinsa da tusa muhimman kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce kalaman da shugaban Amurka Donald Trump wanda ya shafa ma da sukan lamiri akan lafazin nasa akan zanga-zangar 'yan rajin nuna bambancin launin fata wanda suka yi a jihar Virginia. Ya nuna cewa wannan ra'ayin kansa ne ya bayar amma ba ra'ayin sauran Amurkawa ba. A lokacin da yake amsa tambayoyi akan tambaya da aka mishi a wata hira da tashar talabijin ta Fox inda aka nemi ra'ayinsa akan caccakar da Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa Donald Trump akan wato kasawar shi na la'antar waɗanda suke kokarin nuna launin fata. Tillerson ya ce su a ma'aikatan wajen Amurka suna ci gaba da yanda za a fahimci juna.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai kuma can zuwa anjima mu sake shigowa da shirinmu na hatsi inda idan muka dawo za mu so mu ji ra'ayoyinku kan ko irin gangamin lumana da kungiyoyi suka shiga na iya sauya kiblar mulki da ma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya. Za ku iya samun ƙarin bayani kan wannan ra'ayi da muke so ku bayar a shafinmu na Facebook da kuma wato dandalinmu na internet. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.